Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an yi sallah lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Usman Ahmad
da Maryam Bashir Bugaji
tare da ni Safinatu Sada Sudangi.
Lalle yau da gobe kun dauko wata matsalar da ke faru.
So kadan daga cikin abin da za a ji ne fara zuwa muku, amma kafin sannan din yau 4 ga watan Satumbar shekarar 2017 kamar kowace ranar Litinin da muke magana akan zamantakewar yau da kullum da kuma alaka. To yau zamu yi magana ne akan shin me yake sawa ne mata soyayya bayan sun yi aure.
Wannan ya biyo bayan shirin mu na makon da ya wuce, inda mafi yawanci suka ce an fi samun haka a mata akan maza. Lalle yau da gobe kun dauko wata matsalar da ke faruwa musamman a cikin birane, tabbas hakan bai kamata ba.
Hakan sau da yawa yakan faru, amma wannan babban kuskure ne, domin wannan matsala na taka muhimmiyar rawa wajen mutuwar aure wanda ya zama ruwan dare a kasar Hausa.
Hakan bai dace ba, saboda ni ma an tsike auren wata budurwa saboda ni, amma laifinta ne ba nawa ba, saboda mun bata kuma bata samu wani saurayin ba sai aka aura mata wanda ba ta so. In ya shigo daki sai ta dinga cewa kannanta in sun ganna su gaishe ni. Ya hana ta taki ta hannu, hakan ya bashi haushi ya sake ta. To za mu tattauna da masani akan zamantakewa da sanin halin dan Adam, Dr. Mekana Madaki na Jami'ar Bayero dake Kano.
Sai kuma Hajiya Hafsat Muhammad Baba, shugabar kungiyar Global Initiative for Women and Children, wato wata kungiyar mata da yara mai zaman kanta. Sannan ita na tsokaci akan al'amuran yau da kullum.
Kure ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku shin me yasa ake yawan dora laifi akan mata musamman akan abin da ya shafi soyayya da zamantakewa. Ga yadda ku ansa mana.
Sakon farko daga Jafar Muhammad Mayukale Jada. Allah sana faɗi sunan da yake.
Amin.
Yace salamu yau da gobe. Hakika wannan rashin adalci ne, domin mata sun fi maza hakuri a bangaren soyayya. Namiji idan yana soyayya wani abu kadan ya shiga tsakanin su, sai kaga ya saurin yanke hukuncin rabuwa da ita, wanda kuma inda mace ce hakuri za ta yi, domin mata suna da hakuri sosai.
To haka yake. Sai kuma mu je ga Baba M Yusura ne ko Yusura Gusau. Yace to Allah ya sani ma dai na faɗa daidai. Yace yau da gobe ikon Allah wannan ai ga fili yake dalili ke sa maza na durawa mata laifi. Matan wannan zamani yan dauka ne da ajewa, tare da cin amanar maza musamman idan sun hango nera. To kai kuma kango nera kenan.
Sai Ado Turaki Askira yace a gaskiya mata su ne kanwa uwar game a zamantakewar yau da kullum, domin su ne ke kula da yara da mazaje. Amma sai dai kuma kash da yawa matan mai yaudara ne, musamman ma budurwaye ƴan mata. Saboda ranna a unguwar mu an duba wayar wata budurwa, kawai sai aka ga samari 5 take da su. Ita kuma duk ta sa musu suna da ATM 1, ATM 2, ATM 3, ATM 4 da ATM 5.
Tatsar kuɗi yake kenan.
Sun kuma mai kai sa leƙe wayar ta.
Kin san sai gumi daɗi.
Sai Shehu Adamu Rajau yace to da farko dai barkon ku da sallah. Maryam, Safina da Usman, ina jiran goren sallah na.
To mun gode, barka ka dai.
To yace abin da yasa aka fi daura laifi akan mata kan abin da ya shafi soyayya da kuma rayuwar yau da kullum shine tunanin da ake da shi kansu na cewa suna da rauni. Wannan shine babban dalili, duk da ba duka matan bane ke da rauni suke da nauraunin tunanin kamar yadda ba duka mazan bane ke da zurfin tunani kawai dai abin ya danganta ne ku tashi lafiya
to sai kuma Ibrahim Rabilu ko tsafi yawa yace idan bera da sata da dawama da wari akwai wata wani abokin mu da muka yi secondary ya fada mini cewa shi fa duk wata sai ya canza budurwa kuma shine ke jawo hanyar da za su yi fada kun ga anan laifin namiji ne su kuwa wasu ƴan matan sun cika yawan roko da zargin cewa kana da wata budurwa yawan roko da zargin cewa kana da wata budurwa idan akwai zargi da wani roke-roke a gani na rayuwar soyayya ba ta jimawa za ta kare
to sai bayan Rayhayya yace ana ta maganar mata bayan kuma mu ma mazan in mun ga wacce ta fita mu kyau ko kwalisa ko an gidan ba su hannu da shuni sai mu juya baya ko in muna son ƙara aure sai mu rika kirkiro laifin ƙarya da gaskiya muna liƙa musu dan wani buri namu na kanmu amma ba na ce matan ba su da laifi bane
sai kuma sakonan Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace wasu matan ne ke jawo a yi wa mata jami'i ma'ana a rika ganin a koda yaushe suna da su ne da laifi a duk sa'ilin da aka samu sabani sannan kuma su mata suna da jure wahala ko kuncin rayuwa da suke fuskanta daga wajen mazajen su matakar suna son mutum amma namiji ba kowane ke zama haka ba domin da zarar kin fara bashi matsala za a fara jin ku ke kin hakuri da shi amma shi ya kasa hakuri da ke Life you to do ne kuma kowa da irin nasa abin bukata shine kowa ya kasance mai hakuri da abokin zaman sa na aure ko soyayya matakar ana son a samu fahimtar juna mai daurewa
to sai kuma Musa Umar yace mata a wannan zamani ba sa soyayyar Allah da Annabi sai don kudi ka ko sai don kudi haka kuma kaga dole a dora musu laifi amma mazan na da tasu matsalar ta inda wasu ke kashe wa matan kudi fiye da kima kawai dan su raba su da samarin su na farko
sai Zainab Musa mai addu'a da Mani Tunau mai masara da Hatsi mai addu'a suka ce laifi tudu ne sai ka take naka ka hango na wani tabbas mata ma suna laifi amma ba kowane lokaci ba Ya kamata dai a dinga mana adalci a dukkan al'amura na rayuwa domin samun zaman lafiya mai dorewa ku tashi lafiya.
Sai Shehu Sabu Gashuwa ce yau da gobe dole ne za a ci gaba da dora laifi akan mata saboda su ne gaba su ne baya. Bi ma'ana idan sun gyaru kowa ya gyaru idan sun lalace kowa ya lalace. Wannan shine dalilin da ke janyo musu laifi musamman ma a fagen soyayya da zamantakewa.
To sai kuma Alhaji Murtala mai gyada kwanta gora yace ni a gani na yawan mantuwa akan duk wani alheri da masoyi zai yi wa masoyiyar shi misali idan kai wa mace alheri sau 10 idan ka saba mata sau daya to zaka ji ta ce me ka taba yi mani wannan yasa daya daga cikin dalilan da yasa ake dora laifin samun duk wata tabarbarewar soyayya akan su
To Allah ya sauke. Sai Rabi'u Nuhu na Bukka yace Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Mata dai iyayen al'umma ne, ko me suka aikata daidai ne tunda Allah ya faɗa cewa an halice su ne da kashin haƙarƙare don kashin
da kashin haƙarƙare.
To dan haka ni bana ganin laifin su. Ku tashi lafiya yayin Usman da Hajiya Safina da Aunty Maryam.
To mun gode. Sai Saifullah Idris yace saboda mata ne ba su da tabbas. Kadan ne daga ciki ke yin soyayya dan Allah wanda soyayyar ke dorewa har ta kai ga yin aure. Amma da yawa abun duniya ke kai su ga yin soyayya da mutum wanda daga karshe idan mutum ya rasa wannan abun sai to daga lokacin zai fara yaba mu aya zakinta. Yau da gobe a tashi lafiya.
To amin sai Mubarak Muhammad Musa yace so ne amma san kai yafi. Yawanci gaskiya kowa yana da laifi amma na mata su ne masu babban laifi.
To. Sai Hawwa matar Shehu Sabo tace yau da gobe ranar wanka ba a boye cibi. Za a ci gaba da ganin laifin mu duba da yadda iyayen mu ke da buri akan mu musamman akan soyayya. Sai yarinya ta gama soyayya ta da wani sai a nuna mata cewa ba shi ne. Ba shi da komai dan haka ga wanda za a bata a ƙarshe za ta amince da shi amma aure ba zai je ko ina ba wannan kadai ya isa a rika dora mana laifi
to Allah kyauta sai ka kula da kanka duniya ce yace salamu alaikum yau da gobe gaskiya kan mata suna taka rawa sosai wajen rashin rikon amana a soyayya musamman in baka da abin duniya a hannunka
to sai kuma Haruna Hamisu dan malama daura yace assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya dalilan da suke jawa ana dora wa mata laifi bai wuce zargin abubuwa kamar haka ba raunin tunani san abun duniya iya tun amana da sauransu ku tashi lafiya safina Mary da turanci aka rubuta sunan Mary da Usman a gaida dan menene man da anti Halima Jumrau da Jamila Kabiru Fage da fatan sun yi sallah lafiya kuma ban dai manta da naman sallah na ba wajen Maryam Bugaje
wasu ban ba na sa ka aika mai ba
ga zuwa ba ga abin da take ba
ina wurin Usman ba na bada
nama daga Washington har da
ba barin ko yadda Hausa cewa ti ba na sa ka ba bai sa ba ta sa ba ke
sai Abdurrashid Sani Kaura yace assalam saboda cin amana wasu matan na yawancin amanar masoyansu ku tashi lafiya
sai eh Sadiq Abubakar yace saboda mata matsalan suna da yawa saboda matsalan su ne ma yasa suka fi yawa a wuta kuma ake binne su a zamanin jahiliya
to amma kuma an zo an haramta binne su a zamanin jahiliya
wata ta ce wai lokacin annabawa ne ake cewa mata ne suka fi yawa a wuta amma inda za a koma yanzu
za a yi ruwa ne ba za su ci ganye
Allah ne
to sai kuma Ishaq bin Habib Ibrahim yace saboda mata sun fi iya munahuci
sai Aliyu Usman taka lafiya yace yau da gobe san ba ayi wa mata adalci ba domin idan aka koma akan gaskiya daga kowa ne bangaren daga kowane bangaren ana samun mayaudara a zamantakewa har ma da soyayya
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @Dr. Fakara yace saboda mata gaskiya wasunsu suna gina soyayya a rashin ilimi a sanadiyan kawayensu suna hura musu kunne
to sai @Muhammad Sumar yace son dogara da maza wajen biyan bukatun su musamman abin da ya shafi kudi amma ga neman yanci fiye da kima sai kuma menene tsabar rashin biyayya
to sai @Ishaq to Isma yace rashin yi musu adalci ne kawai yake kawo ake dora wa mata laifin komai har tambaya ake yi ma mata to wai
eh ke kin san namiji ko baki san namiji ba shine rubuta da turanci
to maza fa su da banne
suna da nasu laifin ba
sai @m_garinrijiya yace yau da gobe ai dole ne a daura wa mata ire-iren waɗannan laifuka saboda wasu matan transformer wutar lantarki bata kai su hatsari ba wajen makirci
subhanallahi
Hafsat mama na dan tana jin su mami zata ba su an zaki lawo to sai daga ƙarshe @MB Ahmad 13 yace rashin fahimtar su da rashin hakuri ne
to kaji Usman wai kuma ta hatsari
to ni dai abin da nake cewa ana wa dan karamin fahimtar shine yawanci dai laifi tudu ne kamar yanda wani yace takanaka ka hango nawa
ana ta daura mana laifi
ko har kun banta sai wani
ku ji wanda yace wai shi akwai abokin shi da yace shi kowane wata sabuwar wani
eh sai to wannan shi wannan laifi kenan
shi ba laifin shi bane ba to ina mai maida hankali ga hai a samu fahimtar juna
sorry Maryam mami na to sorry har sai Hafsat ba wanda ma daki suna ne
Usman
an cashe eh I know da eh wai an fara so ana da kuruci an ce ah ana tsufa ma ana son ai ai so bai tsufa ai
never die
sai dai musu ya su tsufa haka yake to yanzu kan sai mu ce tunda mun dan shakata da wannan sai mu je ga kai tsaye wato bakin da muke da su ta waya wato Dr. Maikano Madaki daga Jami'ar Bayero ta Kano sai kuma Hajiya Hafsat Muhammad Baba wadda ita kuma tana daga wata kungiya ne ta Global Initiative for Women and Children ta mata da yara. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. To barkanku da shigowa zauren yau da gobe. Da fatan an yi sallah lafiya.
To to sannan.
Hajji Hassan kina jin mu?
To gode ku sannan ku.
To bari mu fara da Hajji Hassan saboda naga abin da Usman na ta cewa ai za ta zo ta kare ba mata.
Eh to kungiyar mata da yara. Gashi kowa ya dora muku laifi ya lafta mami.
To Hajji Hassan kina ganin gaskiya ne da ake cewa mata suna da laifi akan
ai sun mace su suka kula laifi wani.
Kin
ce
mata suna da laifi akan
me? Yawanci zamantakewa haka da soyayya yawanci an fi dora ma mata laifi da gaske ne haka?
To ai takan kawo dalili ne. Domin ba za a ce ma mata suna da laifin ba idan kuma su ma ba a yi musu laifin ba. Saboda za ki ga cewa mace za ta ɗauki so cikin amana kuma duk kowane irin hali za ta iya zama a ciki. Amma da zaran namiji shi kuma ya ga cewa ta yi mishi ba sai ga ya canza wata. Saboda maza sun fi ruwan ido fiye da mata. Kuma sannan maza ba su cikin riƙon amana kamar mata ba. Shi yasa kikan ga wani lokaci kuma za ki ga cewa ko da auratayya aka yi idan aka auri mace tana nan tana biyayya din tana soyayya din sai kiga an zubar da ita duk waɗansu abubuwan da ya kamata a yi mata kiga kuma an zo ba za a yi maka shi ba. To da zaran kuma ta ga wani wanda zai mata kiga kiga hankalin ta kuma karkata.
To Dr. Mekano kana jin mu? Kaman line shi yayi.
Shi mala.
Hello Dr. Mekano.
To kin ga ina nan ina biye da anan shafin mu na Facebook. Kafin mun same su. Wannan Isa Ahmed Al-Gurawi yace hakika tsakanin maza da mata kowa na da laifi. Abu mafi kyau anan shine a rika yin hakuri da juna. Allah ya sa mu gane.
To ina ganin kamar layin daktar ya kubce ne.
Ita Dr. Hafsat Hajiya. Hello?
Hello assalamu alaikum Dr.
Ina jin ku.
Oh kina jin.
Mun samu daktar ya dawo. Yawwa. To daktar zaka ga yanzu a satin da ya wuce mun yi magana ne akan soyayya kamar zaka ga yanzu abin da ke faruwa yanzu ana soyayya mace za ta yi aure ta rabu an mata aure da wani amma sai kaga ta ci gaba da magana da wanda ta rabu da shi ko tsohon masoyi ko kuma ta sayi wasu sababbin masoyan wanda da yawanci aka ce irin hadda yanzu wannan social media din da waya da aka samu shike matso da nesa kusa. To sai ake ganin kaman sai da yawa suka dinga cewa ai mata sun fi to dalilin ma da yasa muka jashi har wannan satin kenan. To a ganin ka wani yana da alaka da wani abu da ya shafi kwakwalwa ko wani abu da ke sa mace bayan an mata aure ta haifi wani kuma ta ci gaba da mu'amala da wani?
To ba bismillahir rahmanir rahim. Abin da zan fara da farko dai shine dan adam akwai ina yake a duniya a dabi'a. Yakan kokari ya ga ya fahimci mutumin da suke tare da shi ko yake tare da ita domin farkon abin da ake gina mu'amala har ta zama ƙauna daga baya ta zama soyayya ita ce fahimtar juna. Duk lokacin da namiji ya fahimci mace abin da za mu iya cewa to za su iya zama na gari. Duk lokacin da mace ta fahimci namiji za a iya zama sahihi. Bayan na faɗi wannan muka dawo kan tambayar ki. Abubuwa da yawa na faruwa saboda zamani da yanayi na ci gaba a ƙasashe da yawa musamman a ƙasa irin tamu ta Najeriya. Cewa mata sukan shiga yanayi na soyayya ga maza. Maza sukan shiga yanayi na soyayya ga mata. Idan aka bari yanayi ya tafi suka shiga cikin soyayya ya ɗauki wani lokaci. Yankan zumunci ya yaukata mu'amala ta inganta fahimta ta girma suka so junansu za su shiga rayukan junansu ne kuma daga baya idan matsala ta faru aure bai yi ba tsakaninsu to kar a yi mamakin waccan haɗuwa da ake ta bayan fage ta hanyoyi na sadarwa waɗanda yanzu suka yi wata a ƙasashe da yawa musamman ko kuma ke har ma da kasashe irin namu. Na farko kenan abu na biyu iyaye a yanayin da muke ciki a halin yanzu musamman a kasashe irin namu akan samu ba sa iya wanzar da tarbiyyar da ya kamata su samar ga dukkan 'ya'yansu. because ita tarbiya takan fara daga gida ne. Na lokacin da danka ko yarka take sauraron wani take ganin kokari take fada wata mu'amala wanda take iya haifar da aure, abin da ka iya garkar ko tabbatar da ita shine kulawarka, fahimtarka, shiga tsakaninka, tabbatar da menene zai iya faruwa a gaba. Now daga farko ya kamata a ce iyaye sun tabbatar da cewa tafiyar da aka fara tsakanin ɗa na miji da ƴa mace za ta haifar da ƙarin ido ko kuma mai yiwuwa ce ko ba matsala a tsakanin a bari. Now idan aka tashi ba za a kushe cewa laifin mace bane ko laifin namiji, ita matsala a duniya duk lokacin da ta fara ko ake yin ta sai ka samu waɗanda suka yi tarayya kan matsalar kowanne da irin tata. Amma a matsala irin wannan iyaye suna taka rawar gani wajen askata irin waɗannan matsalolin a cikin al'umma ba don komai ba. Na farko tarbiyya ta yi karanci, irin tarbiyyar da ake cinsawa yara ta ragu a kan ta mutanen da. Na farko ke da, na biyu yanzu san abin duniya da talauci ya fi yawa a cikin zukatan al'ummar yanzu a kan mada. Na shi yasa ake samun matsaloli waɗanda suke kama da wannan yarinya sun yi nema da saurayi saboda wani dalili da ya an bari sun kai wani mataki na cewa sun shaƙu sun daɗe ko talauci ko san abin duniya ko kau'in ko rashin tarbiyya ko rashin sa ido ya sa sun kai matakin kuma da ba za su iya barin kansu ba. Sai a zo a ce kwaɗan yarinya ta bar wannan sauki da suke nema saboda ga kuma yanzu wasu dalilai da muke ganin ba za ta aure su ba sai a ruwa ne. Wannan saboda wancan dangantaka domin ita soyayya ba da dare ɗaya ake gina ta ba, amma a mu'amala a zamantakewa a ɗabi'a na ɗan adam yakan ga mutum rana ɗaya ce wannan ina son shi, ko mace ta ga mace namiji rana ɗaya ce ina son shi, ko namiji ya ga mace rana ɗaya ya ce ina son ta. Amma ginin soyayyar yakan faru ne daga wannan ranar idan mu'amala ta ci gaba.
To mun gode datta.
Kulawa na iyaye yake sa ido na iyaye yake jawo dukkan mu'amala da aka fara daga mataki na farko ta gini ta kai mini mataki har an mata rigi. Lokacin da aka zo aka raba su da aka ce za a yi mata aure da wani, in an yi idan ba a yi sa'a ba waɗancan fitintini da ake gudu shi ne za su zo su faru.
Allah kyauta, amin
ya Allah.
Mun gode kwarai Dr. Bari mu koma wurin Hajiya Hafsat. Hajiya Hafsat, kaman wannan kungiya da kuke da ita wadda ta mata ce da yara ƙanana, kuna samun irin
wannan koken
koke irin na mace haka tana ta yi aure amma tana tunanin wani da bata aura ba?
Muna samun irin waɗannan kuma suka yi yawa ballantana a yara matasa waɗanda na farko zan ce kaman kashin iyaye za ki ga cewa an tilasta ma yarinya cewa ga wanda za ta aura, amma ita kuma a nan gefe kuma ga wanda take so. Saboda haka yawanci za ki ga ma sun gudo sun zo wajenmu muna ƙoƙarin mu ga ya za a fasanta. To iyayen kuma za su zo su a ai mu ga wanda muke so kuma mu muke da hakkin mu zaɓa mata ko kuma muke son ta auruwa ne. Kuma a ɗan wani abubuwa sun ɗan faru a tsakani na kaman an karɓi kuɗin wane ko kuma an karɓi yan dukiyar wane akan wannan yarinya. Saboda haka sai a tusa ta mata, amma ita kuma alhali ga wanda take so. Saboda haka wani lokaci za a yi tsammani kaman kuɗi suna taka rawa gani, amma kuma za ka ga akwai inda soyayya ta taka rawa wanda yarinya za ta ce ba ta damu da abin da ke hannun wannan yaro ba, a'a ƙauna ce da so take yi mishi. Saboda haka shi ya sa ita ta fitar ta zauna da wani. In ku an tusa ta mata wannan auren, yawanci lokuta za su ga cewa wannan ɗin nan wanda kike so na hayyan su kuma suna nan suna kusa kare suna neman abin da zai kashe mata wancan aure domin su taso a kuma wajen wannan yaro. Duk muna samun irin waɗannan abubuwa.
Sannan
a manta akwai matan da su kuma akwai kwaɗayi wanda ko da suna gidan wannan mutumin sai kiga cewa baya ba su abubuwan da ya kamata, ko kuma a'a ya aure su suna da yawa ne saboda haka dama yana da tsananin santa da ya ga cewa ta shigo gidan shi sike nan sai banza da ita kuma sai kama harkar shi. Kula wanda ya kamata ya masa din ga komai da komai fa a cikin gidan ya riga ya wadata da, amma ka ganki ma wani lokaci ba ta ganin shi daga nan magana waya ta zo ina wani tsohon saurayin ta da sauransu kamar irin abin da muke samu a su Facebook da su Twitter din da sauransu duk dai irin abin zamani. Ya ga cewa kuma an zo ana kuma ci gaba da soyayya da wancan tsohon saurayi na da.
To dakta dakta ina jin mu
ni ina tambaya ga dakta game da soyayya da zamantakewa tsakanin ma'aurata ko masoya din nan har akwai a cikin sakon da muka karanto akwai wanda yake cewa zaka gani mata mace tana da hakuri ta zaura juro abubuwa da dama da namiji zai mata amma shi namiji shi kuma bai da wannan ba ruwan shi bai kuma ita ma Hajiya Hafsa ta ce maza ba su iya rikon amana kamar mata ba ta wannan fuskar me zaka ce game da wannan
ke abinda zan faɗa akan wannan shine ita matsala da ta shafi al'umma ba ka iya ɗauko mutum ɗaya ka ce wane ne mai matsala na farko ke ne na biyu namiji na da laifi mace na da laifi na uku a wasu yanayi kakan sami namijin ne mara gaskiya a wasu lamuran kuma kakan sami mace ce ba ta da gaskiya domin duka ba wanda ba a samu amma yanayi ne yake samar kowan zargin ne zai faru a cikin zamantakewa na tsakanin mace da namiji ko miji da mata. Magana da ni a baya ɗazu na yi magana kan tabbatar da yanzar da tarbiyya ingantacciya a zukatan yara da matasa a cikin al'ummarmu. Wannan shi ne hanya ɗaya tilo da za mu iya rage wannan matsala ta biyu shine mu tabbatar mun wajen da ilimin da ya kamata mu samar wa yaranmu na zamani da na addini don su san kansu su fahimci ya za su zauna da junansu. Na yarda da abin da Hajiya ta faɗa cewa wasu maza sukan tafi su bar matansu musamman bayan.
To,
hello? To, ina ga ya sami tangarda.
Hajiya tana tare da mu yanzu? Hello?
Ina ji.
Yawwa.
Ina da tuma tambaya gare ta. Wai mutane ma na yawan cewa wai da gaske ne ke kin yarda a ce wai mata ba wanda ya kai su munafinci?
Yawwa bari mu ji.
Ga wani haina hada transformer kuma ke da hadari.
Wanda ya kai mu.
Ga masu cewa ana binne su da rai da waye waye da irin wannan.
To ai munafinci ma wuri yake samu. Domin idan akwai gaskiya da riƙon amana ba zai munafinci a ciki. Kuma zaki ga cewa yawancin munafinta yakan taso daga wajen mazali. Domin idan ya kasance cewa ta fara ba akan turbar gaskiya ba to sai ki ga munafinci ya shigo ciki. Amma duk abin da aka fara cikin turbar gaskiya za ki ga cewa za ka fito ka ce ga yanda nake kuma ga inda na tsaya kuma ainihin gaskiya haka ake ko da an bincika za a ga haka din ne. Amma za ki ga cewa munafinci yana yin yawa idan aka zo kai baka kai ba sannan ka ce kuma ka kai. Ko ban ce miki matan ba su da munafinci ba mata suna da munafinci mana. Amma kuma za ni ke tattare da mutum.
Da me san ya ji munafunci?
Na so umma likita magana, na so umma dakta magana. Akan mata da suke yanzu ga wata an ce tana da ATM 5.
To
tunda da zai da ATM Hajiya.
Ke bari mu tafi
bayani. Yanzu an ce mace ta hada ATM 5 a wayarta. Ko wanda namiji.
Ashe duk mutane ne.
Me suke da kuɗi suke bata?
Sun dogara sosai da maza da wata.
Wani kira zaki ma mata da cewa su nemi na kansu su daina irin wannan. Da ƴan matan da masu auren.
To wallahi kin san kullun abinda muke jawo hankalin mata shine bai kamata a ce suna zubar da mutuncin su ba suna zubar da kimar su ba. Kuma gaskiya abinda mu kanmu yake tada mana da hankali kenan sai ki ga mace wanda ta kai ta kawo tana da ilimi tana kuma da yanda za ta yi ta nemi na kanki din amma sai ki ga cewa zuciya ta riga ta mutu kuma ba manya ba ba yara ba. Haka muke fama da su suna yawo ofisoshi su hana su kansu masu ma aiki su hana su yin aiki. Ko kuma ki gansu a gidan manyan mutane sun taru a waje kuma sannan ba su da godiya Allah za ki ga cewa mutan akwai wanda mutan nasu suke muku daidai gwargwado daidai yanda hali yake amma sai ki ga ba su da godiya Allah suna nan duk da haka
lokaci ba zai ba mu ba
eh ba su da mazan ya ce
mun gode kware Hajiya
akan ma
lokaci ba zai ba mu
ba ya halin sa Hajiya Hassan.
To duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin
Usman Ahmad
da Maryam Bashir Bugaje
sai kuma Julie da ta hada mana shirin na yau da ta hada mana sauti da kuma injiniyan mu da Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku kai tsaye ta Facebook Live. Ni Safinatu Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa da murya Amurka a Washington DC sai kuma gobe da izinin Allah.
allo bata manta ba wasan kokowa bata mance ba wasanni na motsa jike dinkin su bata share ba